بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى تيكون سادة رحمة سادة تنينسا يكار حدامو أيو الهميس biyar ga watan sha ɗaya shekara ta 1447 wanda ya daidai 23 ga watan Afrilu 2026 miladiya. A wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabu tauhid na Muhammad ɗan Abdul Wahhab. Allah ta'ala ya sa mai kowa mai komi ya ƙaddaro zai yau za mu dawo karatu bayan dogon hutu da muka je tun na Ramadana har gashi bayan sallah. Za mu tashi da babi na babu man hazala bi shay'in fihi dhikrullahi ta'ala aw al-qur'an aw ar-rasul wa qawlillahi ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab al-ayah wa 'ali bin 'umara radiyallahu anhu wa Muhammad ibn Ka'b wa Zaid ibn Aslam wa Qatada wa Qatada dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن وقد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وما يلتفت إليه وما يزيده عليه فيه مسائل ماذا يقول الله وانا بابي مجر بنقص كي إتي بابي زي ما قانا أكان دون واندي ونورجي دون أبو wanda a cikin wannan abin akwai ambaton Allah a ciki sai ya wulakanta shi ya kaskantar da shi ko kuma akwai Qur'ani ko kuma akwai magana ne ake akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya kautsa masa magana ya murna mushi zance to me hukuncin sa ba hukuncin sa wai hukuncin da za a masa ba shi yanzu shi malam anan ba yana magana hukuncin da za a yi ba kisa ko a yanzu yana magana musulunci ko rashin musulunci inda dama shi ya gina abin sa ne akan tauhidi da kuna magana hukunci ko rashin hukunci wannan wata magana ce daban wa qaulillahi ta'ala mala yace da fadan Allah ta'ala wala in sa'altahum idan ka tambaye su la yaquluna lafti inna ma kunna nakhudu wa nal'ab kawai muna kutsawa ne cikin hira muna wasa wasa ne kawai la kyauta wa 'ali bin umara hadisi daga Abdullah ibn Umar wa Muhammad ibn Ka'ab da Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi وزيد ابن اسلم لزيد ابن اسلم العدوي مولاهم ده قتاده وقتاده ابن دعامه السدوسي دخل حديث بعضهم في بعض ساشن حديث wasu daga cikin sun shiga sashin yanzu zan kawo maka shine wato makora daya amma kowanne akwai abin da ya fada annahu qala rajulun fi ghazwati tabuk cewa wani mutumi a yakin tabuka yace ma ra'ayna mithl qurra'ina haula wallahi mu ba mu taba ganin mu ba mu ga wato kwatankwacin waɗannan makarantan irin namu ba makaranta yana magana manzon Allah da sahabbansa mu ba mu ga makaranta irin waɗannan ba arghabu quran masu cin tsiya masu tsabar kwadayin abinci wala akzabu alsuna kuma masu wato mafi ƙaryan harshe wala ajbanu inda liqa wanda kuma suke da wato ragwantaka lokacin da aka je aka gamu da wato abokan gaba yani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu alqurra yana nufin manzon Allah da sahabbansa makaranta masu karanta qur'ani danye shakaf ana karantawa suna saurare yace wai su ne suke wato da ci suke da wato ƙaryan harshe suke da kuma ragwanci kaji ƙarya فقال له عوف بن مالك سي عوف بن مالك سهل يتي كذبت يتي والله قريا كتي ولكنك منافق هي دي منافقين لا اخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي سينا با مزعل لبارنك وذهب عوف الى رسول الله ليخبر سي عوف يتي في زوا ورن مزعل دا يباشي لباري فوجد القران قد سبق سي سام القران ما فوجد القران قد سبق سي سام القران ما رغا رغا يش قراني لكن ها اوبغيدي يا سكر مزعل دا آية ina bashi labarin waɗannan abin da mutane kan suke faɗa wa ja'a zalika radul ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai wannan mai magana wanda shine kanwar gami a wajen wannan magana sai yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qadir ta'al wa zala ya riga ya hawa bin hawa yayi shin tafiya wa rake banaqatahu ya hawa bin hawansa faqala lahu faqala ya rasulullahi yace ya ba'ikin Allah inna ma kunna naqubu wa nal'ab aw naqubu wa natahaddath hadith ar-raqib naqba'u bihi 'ala at-tariq yace ya manzon Allah muna kukutsawa ne kawai cikin hira muna yin hira hira na ayari na matafiya muna kokarin rage ma kanmu nisan tafiya qala ibn umar abdullahi dan umar shi atashi riwaya sai yace ka anni anzuru ilayhi yace wallahi kamar yanzu ina gani yanda yake fadake baku hadisin nan ina gani a ido na sai gashi yana rike da wato igiya na siddin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa innal hijara tanqubu rijlaihi sai ga wato mazala yana tafiya da abun hawansa shi kuma ya rike wannan nizamu saboda haka sai ya riga ya rike ya ba nizamun jikinsa baki daya mazala kuma yana jan shi da ƙasa wa innal hijara duwar watsu tankumu rijlaihi suna taba kafansa suna dukan kafansa saboda yanda yake magiya mazala ya fi mishi huwa yaqulu shi kuma mazala yana ce masa inna ma kunna naqubu wa nal'ab huwa yaqulu shi kuma yana cewa shi wannan mutumin inna ma kunna naqubu wa nal'ab muna kukutsawa cikin gida ne muna wasa ne sai yaqulu lahu rasulullahi sai manzo Allah ya fada mishi abinda aka saka mishi a suratul tauba abillahi da ayoyin Allah ta'ala ne wa ayati da ayoyinsa wa rasulihi da manzanninsa kuntum tastahzi'un kuke yin ba'a kuke yin isgilanci wa ba ya tafidu ilaihi mazala baya bai matsaya ma ko ya waiwaya gare shi ba wa ba ya zuru alaihi ko baya kara komi akan wannan amsa da manzo Allah yake bashi wannan babi da malai ya kula babi ne mai girman gaske babi ne da a yanzu muna ganin kwatankwacin sa suna afkuwa ko dai da sunan zagin ma'aiki ko da sunan shi kanshi zagin Allah ko kuma a dauki wasu abubuwa da musulmi ke kaddasawa kamar Qur'ani sai a kokarin nuna cewa ba su da wasu kima a faɗi wasu miyagun maganganu akan su to mu musulmai ne mu kuma mai da wannan matsala ta matsala ce mai girma a wajen mu mai girman sha'ani duk adawa mu da wani ba za mu iya jingina mushi wannan laifin ba sai yayin da muka tabbatar muna da hujja wajen ubangiji sai kuma muka mai da shi abin ya zama abun wasa ya muka zama abun wasa yanzu kuma sai gashi kuma yanzu kafirai suna suma hawa wannan tozan suna wato gara mu asalan duk inda musulunci ke da ɗaukaka za ka samu duk abin da ya shafi ubangiji ya shafi ayoyinsa ya shafi manzon Allah ba a wasa da shi wannan abubuwan guda uku kuduwar kyau ayan ma a can cewa kai abillahi wa ayatihi wa rasulihi wannan abubuwa guda uku ba a wasa da su Allah da ayoyinsa abin da ya saukar da kuma manzonsa ba a wasa da waɗannan abubuwan duk inda al'umma musulmi suke saboda haka ko da wani abu zai sa kun saba da juna kar ku zama kuna kokarin jifan waɗannan wato juna da wasu abubuwa da ba a tabbatar ba a kokarin cewa ko ya zagi Allah ko ya zagi ayoyin Allah Qur'ani ko ya zagi maza Allah wannan ba a tsayawa saboda adawa kawai da ke hada tsakani mu dinga jifan juna da irin wannan saboda za mu je mu ja mu kanmu wasu fitintunu gashi kuma muna gani wannan abin shine yake faruwa mun sani ko ba mu sani ba kafirai kofar rago suka mana ko makicin su ne Allahu alamu wanda yana to na bar shi a wajen masu bincike su je su bincika amma dai abinda na sani shine wani lokaci su kafirai wanda suke musamman a yanzu suke yin hukunci a lamuran duniya baki daya, idan suna son su kirkiro wani tasgaro a cikin al'ummarmu, a cikin wata al'umma, musamman dai mu al'ummar musulmai, to za su sanya ne ku shagaltu da kawunanku, ku shagaltu da kawunanku, ku fara rigima. In kun fara rigima kuma ku kusan dama ƙa'ida na su Turawa suna cewa divide and rule, ai babu rule sai an samu division, baya da za a yi sai kun fara gwamutsa kuna wato kumewa da kanku, sannan a fara kawo ku zuwa da kyan ku gani. Mutanen nan da can suna magana cewa hukuncin zagin Allah, hukuncin zagin Annabi ba wani hukunci ne mai tsanani ba, afwan, suna cewa mai tsanani ne, kar a yi a cikin al'ummarmu. Da ba sa iya wato kalubalantar mu don me muke yin tsanani yayin da aka zagi manzo Allah, ba sa iya wannan. Amma mutane suke iyawa, yanzu suke cewa ya kawata lokacin da za a sassaɓe su, me yasa suke yi? Shi ne nake cewa ya kawata mu duba mu ba. Asali abin da muka fara shi ne mun koma ne duk yayin da wani saɓani ya haɗa tsakanin mu da wani, ni ban da ra'ayin kaza, shi ya ce sunna, shi ya ce bid'a, to ko mu bari su gama suna ɗan jan haka. Yanda abin ya faru idan za mu lura, mu da su muka koma sai zama waɗannan abubuwan ya zama mai sauƙi ne a raha, wanda su kuma al'ummar musulmai na baya su a wajensu waɗannan abubuwa masu wahalan gaske ne, masu tsanani, duk yanda abu ya haɗa su da wani tun ba za su ga sun ce kawai ya zagi Allah ko ya zagi manzonsa ba. Ibn Taymiya an zarge shi da abubuwa da yawa maɓangaransa, amma galibi idan ka je wajen malamai ban ce jahilai ba, ana iya samun kaga jahilai su ba sun gaya miki magana kwatan kashin wannan, amma za ka ga malaman ciki za ka san ce da ko ya su al'adabi ya wu ladabi ko wani abu, amma wala ce ba ya zage manzo Allah zagi na karara, yanda za ka ji kawai a yanzu rigimu ya dinga faruwa a nan Kano da wajen Kano da sauransu kan zagin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda zagin ma'aiki babban kafirci ba daga cikin manyan wato ababe da suke kawo kafirci. To da muka fara wannan abin da yake wani lokaci ma ba zagin ba, domin kamar yadda za mu zo mu bayani a gaba, al-istihza ko zagi shi as-sab izgilanci da zagi, akwai as-sarih akwai al-kinai. As-sarih shi ne karara, kawai zagi aka yi wanda wannan baya buƙatar wani tawili. Wato shi zagi sarihi shi ne wanda duk wanda ya ji ya san zagi ne, kwatankwacinsa kamar idan aka ce idan mutum ya zo ya ce ke wance-wance da kike matata na su ke saki uku, babu sauran aure tsakanina da ke, ni da ke babu sauran rabuwa, babu sauran wato babu sauran haduwa tsakanin ni da ke, babu sauran aure, kawai da aka zo ce a shi wasa yake, wannan ta tsakar ne ya izbe zai zo ce wasa yake yi, ai jiddu jiddu wa hadlu jiddu, kawai dole a dauke masa wannan. To shine zagi karara. Akwai kuma asabul kinai, asabul kinai, asabul kinai shine mutum ya dauki wasu abubuwa wanda ba karara ne to ya zagi manzon Allah ba, to waɗannan su ashi asabul kinai abinda ba karara ba, shi malamai sun sako mishi sun su bawani da shari'a, wasu ma'aunai da ake lura da su a gani lallai zagi yayi ko ba zagi yayi ba, duk abin da yake ba zagi ne karara ba, ba ka ji dama ka lazunta wa mutum ka ce ai shikenan ku sai an ga ayin kaza ayin kaza ayin kaza. To da muka koma har abin da yake ba zagi ne karara ba, kai ne a wajen ka kake ganin kamar abin yana da tsanani a wajen ka, shi ke nan kawai kaga sai kafirai duniya suka fara cewa to su maganar zagin manzala ne ya kamata ba a sauta, zagin manzala bai kamata a ce al'ummar musulmi suna damuwa da maganar zagin manzala kaza 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 kaza, amma su sun manta yanzu a turai yanzu da zaka fito fili bayar jama'a ka ce kai yanzu baka yarda da holocaust ba, holocaust shi ne wannan wai ka yarda cewa duk wani antisemitism kike cewa ko wasu abubuwa na Yahudawa da sauransu baka yarda cewa abu su kare dan gebe ko abu su kaza abu su kaza, in baka yarda ba kuku zaka ji, amma mutane yanzu saboda wato mu mai da tattaunawa kan labar mazala ya zama kamar wani abu mai arha, yanzu su suna cewa yanzu dalan an zage mazala ko ku shuku dali, wannan ina ganin kamar da kai dina na su tuntun dama yanda muka shagaltu da kawo da mu, ina ganin kamar akwai wasu almugubai da ake zuwa ana in gizo su sun sani ko ba sani ba, abin da ke ba zagi ba a zo a ce zagi ne a yi ta shari'a, to an yi shari'a daga baya su wa'ancan kungiyar su ce su ba taɓa nasu wata su ba zagi aka yi ba, su kuma wace sai kun ce sai an taɓa aka yi baran barande shi su mahukunta ɗan siyasa sun gaba da nasu iya a yi can jararsu wani ma ya ƙara yi shi ma an yi haka wani ya ƙara tukaka shi kenan zagi ma ya zama da ma mahimmanci kenan an daina ma ya tattauna kawai labarin zagi ko ba ka koyi kun yi saɓani kan me ye zagin to yanzu shi kenan sai bulu kunin kashin mutane kenan to shi kenan sai a ce ta ku ma yanzu ku kafaran ƙasan kuma babu ne ku a iya zuwa ku ce ku zaga ɗin an ji an kashe ta da bora an yi waye kaza 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 to yanzu ga wani shi ma yana nan ya zo ya dinga surbuɗa wa mazan ana zagi na rashin mutunci saboda haka ni na fi son in mutum yana son ya gyara a waɗannan masalan da ya gyara daga ciki tukuna waɗannan kafirai ba ya zabi da su na mu zo yi magana ma insha Allah kan maganan menene mu wakifin da ya kamata mu riƙa ɗauka yayin da aka ce wani ya zage manzon Allah za mu daina mu kashe shi ko yaya za a yi malamai da yawa sun tafi maganganu kan wannan wani ya magana da galibi irin wannan abubuwan sun faru masu wa'azi su daina ɗaukan emotion atifa suna sawa wato tosuwar zuciya wani abu ne an so samu ka zuciya dole ka magana to amma dai da yayin da za ka faɗi hukuncin Allah da manzonsa kuma ka faɗi hukuncin Allah da manzonsa yadda take yadda yake hukuncin kar ka faɗa abin da da alaƙa da san zuciyarka kai kuma ko kuma wani sosuwar zuciyarka saboda ka ɓata ma rai wannan ba daidai ne ba ai ko alƙalanci ne yayin da ranka ya ɓata ba za ka yi alƙalanci ba balle kuma yayin da za ka faɗi hukuncin Allah da manzonsa saboda haka yanzu kaga abin ya zama kamar ba wani abu muhimmi ba zaki manzo Allah yanzu sun ce a nan Kano musamman Kano in Kano ma an ce a daina zaki a daina yin wani kuti kan zaki manzo Allah sai mu faɗa muku mu muka zo ba ta rigigimo kan zaki manzo Allah din wani abin da yake ba zaki ba an ce zaki ne wallahi su ne wadanda su ma suna da wani rukunin yana da rukunin shari ba zai ba su bari a kashe shi ba za su bari a mishi ko dulala ba su ma a kuma sai to dole sun sai an yi a'a yanzu ma kawai sai a koma ba da zaran na faɗi abin da ma yake ma hadisi ne ina da madogara misali kan kabiya ta iyayen ma'aiki kan kabiya ta iyayen waɗanda abubuwa kawai da ajiya kai kara an ce sai an kashe wani kai ka ga biya zama rashin hankali kuma abin da yake ilimi ne malamai da yawa suna faɗa kuma ka zo ka ce kuma zagin ma'aiki ne aka ga wani zaman da kuma ana da ma'aikata zama rashin hankali duk muka ja mu kanmu duk muka ja mu kanmu duk wannan bincin mu muke ja mu kanmu inda muna ɗaukan waɗannan masauri da manya ba ma tattauna su sai ba ma jifan juna da su sai wanda muka tabbatar ba da hujja wajen ubangiji dan haka ba zai faru ba da haka bai faru ba amma mun mai da abin mai sauki madi mai dadin lasa mai dadin zargi mutum da shi shikenan Allah ta'ala sai ya jarabce mu kuma da kafirai suna fada wasu suna wato yi mishi yin zane akan shi wasu su yi mishi su yi shi da rawayi da bomb wasu su yi wani hoto akwai wasu suna da bidiyo da aka rika yi a baya aka nuna wani dattijo yana yawo ya ce to gashi nan ku bombardment din nan to gashi ku yi bombing nan a ce ai shi ne a manzon Allah kenan a haka yake da bashi so waɗannan abubuwan dole sai mun gyara to amma gyaran sai mun fara daga kanmu tukuna mu zama muna tarbiyya sannan kuma wanda babu duk da haka kuma zai yi magana kuma insha Allah za mu yi tsokaci akan maganar yin wasu maganganu da mutum zai iya bayuwa wannan maganar ta tsira wato hukunta tuhumar hikimar Ubangiji kamar wani ya dauki wato wani halittar Ubangiji ya dinga wato tuhumar hikimar Ubangiji dan me zai alci kaza shi dan me zai alci kaza shi da ba alci kudin cizo ba da ba alci sauro ba dan me zai alci shi bai gai kima ba wannan ire-iren wannan ko kuma mutum ya zo kawai ya yi maganar shi bai ga dalilin da zai sa kawai dan an zage wani mutumi daga cikin mutane ba hankali zai daka tashi wani da yana daga cikin kaga wani mutumi daga cikin mutane an zage manzon Allah kana cewa wani mutumi daga cikin mutane duk wani yana daga cikin me yake hukuncinsa hukunci na fita musulunci ne ko a kuma ya magana tuba to wannan duka akan shi wannan babu bala ya kawo mana sannan kuma banda shi akwai kuma matsala ta yanzu wasanni da aka koba ana yi yan comedy ko sai yanzu tunda Facebook suna bada kuɗi duk sun jama masu addini musiba za ka ga yara sun zo wani ya ɗauko wato asuwaki yana tasi yana kizgiranci da lamarin addini ko kuma wani ya ɗauko shaɗiɗiyan sharbinsa to shaɗi ma dai yana da sake al'amari kenan dama dai matsala bai yi ba ko ya ɗauko gemu yana yi wasu abubuwa ba daidai da shi ba ko ya ɗigi da wandansa wanda kaga duk wasu abubuwa da matsala shi ne aka fara sani yayi wannan asuwaki wannan sun zama matsala ne ko mutum ya ƙi ko ya zo a cikin addini ga sunan madada digi la wando wannan mazala ya digi la wando sannan kuma yayi umarni a digi ne barin gemu wannan sunan mazala ne mazala kuma yayi umarni a bar gemu sai zama mutum ya zama a shi zai yi wasannin sa ne ko na kwaikwayo ko na wani abu ko na comedy da sauransu da ake yi zama wannan abubuwan da yake yi da su to me yin hukuncin sa shi ne malam cewa yayin man hazara bi shay'in duk wanda ya wani wargi ko wasa da wani abu a ciki akwai ambaton Allah ko Qur'ani ko manzon Allah to duk da musulunci saboda wannan babi ne mai girman gaske na wato dau lokaci wurin muti 20 ina wannan bayani saboda mu shimfida wato amintaccen shimfida saboda mutum mu fahimci me muke tunkara abinda muke gani a wannan kasa a yanzu da kuma kasan mu ta Hausa a yanzu ne na wato isgilanci da ake yi to abin ba shi da sauki kuma duk inda al'umma ta bari haka da faruwa to kusan halakar al'umma ce yake gaba da ita Allah ya kyauta bale ce babu man hazala bi shay'in fihi dhikrullahi aw alqur'ani aw ar-rasul mala zai yi magana akan babi zai magana akan wato duk wanda ya wargi da wani abu wanda a cikin sa akwai ambaton Allah ko qur'ani ko manzon Allah yayi wargi al-hazlu shine dhibbul jid kishiyan wargi kishiyan wato wannan aljiddu jiddu shine mutum ya zama da gaske kishiyan gaske al-hazlu kuma shine wargi shine wasa anan abinda malam yake magana shine wato mutum a same shi yana yin wargi ko yana yin kaskanci ko yana nuna halin ko unkula da janabin ubangiji ko janabin wato risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da malam yayi anan fi zikrullahi aw alqur'ani aw ar-rasul in kun rabu uku ya fada ambaton Allah ambaton qur'ani ayoyin Allah kenan da wato ambaton manzon Allah wannan abuwa guda uku hukuncin su ya fatsayin ne akan sauran abubuwa hukuncin waɗannan abubuwan guda uku mutum yayi isgilanci da Allah misali yace shi Allah dan ne ya gaza ya halci kaza misali ko dan ne me yake man da ya samar da kaza in kaga wannan kana tuhumar ubangiji ne ko kuma qur'ani abin da ya saukar shari'ar sa kai isgilanci da ita ko kuma manzon Allah waɗannan abubuwan ba je nake da sauran isgilanci da su abubuwa da suka shafi addini amma ba waɗannan ba a wajen malama shi za a ya fara kawo waɗannan abubuwan guda uku ubangiji ko da yake maganar kafirci akan ga cewa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntu tastahzi'un guda uku ne maimaita shi za shi ma malam anan ya maimaita waɗannan abubuwa guda uku wa qaulillahi ta'ala da wafadan Allah ta'ala wala in sa'altahum idan ka tambaye su me yasa kuke yin wannan izgilancin la yaquluna za su ce inna ma kunna naqud wa nal'ab mun kasance muna kukutsawa ne cikin labarai da muke yi cikin hira wa nal'ab muna wasanni ne kawai wato ma'ana shine muna yin la'awu ne kawai muna kokarin wato ba juna dariya ne ba juna yin raha da juna wannan shine abinda na suke magana malai cewa Ali ibn Umar wannan bayani akan wannan aya zai ƙara zuwa gaba insha Allah wa Ali ibn Umar hadisi daga Abdullahi ibn Umar wa Muhammad ibn Ka'ab al-Qurabi wa Zaid ibn Aslam wa Qatada adan malai ya kawo mana hadisi yace da mutanen nan guda wurin guda hudu Abdullahi ibn Umar sahabi ne Abdullahi ibn Umar da bace manyan sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya yada ilimin sa a Madina sai kuma Muhammad ibn Ka'ab al-Qurabi ya daga cikin manyan tabi'ai sai Zaid ibn Aslam al-Adawi maulahu shi kuma yana daga cikin manyan almajirai na sahabbai wanda asalin baban sa bawa ne na Umar dan Khattab barran bawa ne daga bayan suka zama malamai sai Qatada shine Qatada ibn Da'amat as-Sadusi yana daga cikin manyan wato karin tabi'ai a wanda suka riski wasu daga cikin ƙarin sahabbai irin su Anas ibn Malik shi kuma dan basaran to shine sai kawo hadisin kun ga anan wasu daga cikin hadisin na Abdullahi ibn Umar na sahabi daban kuma gashi ma har ya faɗi cewa ya saki labarin zuwa wurin manzon Allah a yaƙin Tabuk wasu da su kuma wa'anda Muhammad ibn Ka'ab Zaid ibn Aslam Qatada su tabi'ai ne to sai ce da kala hadisu ba abun fi ba'd hadisin wasu daga cikin su ya shiga wasu daga ciki bai faɗi sai ma da ya kawo su makora ɗaya wani a wajen malamai wani lokaci akan karɓa wani lokaci ba a karɓa ba idan ya zama da tunda abin yana da alaƙa tsakanin sahabi da tabi'i tsakanin wanda isnadinsa ya saje ya kai zuwa wurin manzon Allah da kuma wanda isnadinsa bai kai ba sahabi ya faɗi wani labari da ya faɗo a lokacin manzon Allah tabi'i haka ba za a karɓa ba kai tsaye sai an san wani ne ya gaya mishi saɓanin Abdullahi ibn Umar sahabi ne in ya faɗa ko da za ka ce shi bai je ba wataƙila duk da mare ya je ko idan za ka ce shi bai je ba to shakka babu da ya je daga wurin sahabbai ne irinsa saboda haka wannan a wajen malamai babu wani matsala za a karɓa to wannan irin wannan usulubi na kaji hadisi daga malam wani malam wani malam wani sun kai su biyar amma ka dauko zaka bada labarin ka bada shi a makora daya wannan malamai wani lokaci sukan karbi irin wannan idan yana ba wanda yake bada labarin limami ne shugaba ne babban masani sannan kuma da sharadin cewa idan hanyoyin amintattu ne zali a ce duk daga sahabbai ne ko duk daga tabi'ai ne aka samu haka duka to wannan babu laifi kamar ba kamar Ibn Shihab az-Zuhri Muhammad Ibn Shihab az-Zuhri shi wannan babban malami ne ba yanda aka iya da shi wani lokaci yakan kawo zaka kabar hadisi hadisi da mutum da ke cikin sahihai ya kawo irin wannan kisa ce mai yawa amma sai ce dukkan kowannen su ya bani hadisi wani bangare na fi haddace wani bangare akan wani bangare amma dai sai koro maka shi ma kora guda daya wannan suka ce ma ana karba idan malami ne babban malami amma idan wani malami ne shagirgir haka to shi ba a cika karba ba saboda an san wataƙila zai je dauko maka waya ta tabi'i ko kuma nan malami ne amintacce amma kuma an sabu wani an saba yana yin dungunan isnadi Muhammad ibn Ishaq sahih al-Maghazi wa siyar babban malami ne to amma shi mudallis ne kuma wani lokaci ma yakan hada tsakanin hanyoyi baragurbi ya hanya da kuma hanyoyi ingantacciya sai ya hada to kaga ba za a iya amintuwa ba sai malaman hadisi ba sa karban irin wannan ruwayoyi da yawa a wajen wanda ba malami ne amintacce sosai ba irin su al-Waqidi da sauransu da sauransu sai babu Ahmad suna cewa da yawa suna karfafa irin waɗannan marwayatan wanda suke kawo ruwaya suna haɗe su a waje ɗaya ba tare sun bambace wane ga ya ce kaza wane ya ce kaza ba sun fi son ka rarraba wanda kuma wanda ya fi yin daidai amma dai a nan da yake dai sun tabbata duk malamai sun faɗa shi yasa a nan malam ya kawo mana shi malam cewa an ibn Umar shi hadisin Abdullahi dan Umar a Tabari ya kawo wannan hadisi da isnadinsa tabbatacce zuwa ga Hisham ibn Sa'ad daga Zaid ibn Aslam daga Abdullahi dan Umar wannan isnadi ne tabbatacce sai dai kuma isnadin Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi shi ma wannan yana rubuta shi ta hanyar Abu Bashar Najih ibn Abd al-Rahman as-Sindi daga Zaid ibn Aslam shi ma wannan isnadin sai dai akwai dan rauni Abu Bashar yana da rauni sai kuma Qatada ibn Da'amah as-Sadusi Abd al-Razzaq as-Sanani yake fitar da shi daga Ma'mar ibn Rashid al-Yamani daga Qatada shi wannan ya tabbata dai sauran ruwayi da malamai ke kawo saboda haka dai waya dai dukan an hada za su iya zama sun tabbata anan Abdullahi dan Umar da sauran ƴan uwansa tabi'ai suka ce wannan ya faru ne a yakin Tabuka shi wannan bawan Allah sai yake cewa shi bai ga makaranta irin mazalar da sahabbansa ba wanda suke wato masu yin ƙarya masu ci masu ragwantaka haka dai siffata maza Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa saboda tsaban ƙarya kuma yace wannan abin da yayi shi yayi ne wato saboda wato kawai raha shi raha yake yi ba wani abu ba yake ga maza Allah wannan mugunan magana anan wannan abubuwan kun ga wannan bawan Allah da yazo sai yake cewa shi raha yake yi kamar yana sai ya ga maza Allah shi bai yi nifi a zuciyarsa ba amma maza Allah sai bai bashi uzuri ba kuma can aya Allah ta'ala can gaba ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kar ku nemi hanzari kun kafirce bayan imaninku bayan da can kun zama masu mumunai amma yanzu kuma kun kafirce to anan malamai suka yi wata magana Sheikh Usman Ibn Taymiyyah yana cewa wannan ayan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum tana nuni zuwa ga cewa da can a farko al'amari su mumunai ne abinda ya kafuta su shine wannan maganar da suka yi na kafirci saboda haka ba wai da ba wancan su munafukai ne da can a cikin su akwai wanda da ba su sun imani farko al'amari ba kawai zuriyar munafunci ne kawa ka ba duk da Qatada a cikin ruwayarsa yayi magana cewa akwai alama cewa farko al'amari su da ba can su munafukai ne dan daga cikin abinda suka faɗa suna cewa ka ji wai abinda wannan ba shine kada abinda suka faɗa ba Qatada yana cewa daga cikin abinda suka faɗa suna cewa ka ji wannan mutum yana riya cewa za a bude mishi duk wasu wato manyan fadar daki na Sham za a bude masa wato Sham yana magana inda wato rumawa suke turawa kusan sun zo sun yi mulkin mallaka ma Sham a wannan lokaci sai da yana cewa wai har wannan wajen zai samu mici kamar mu ne mu dan Najeriya a dai cewa zai ci Amurka misali kaga sai ka samu wani ya maka izgilanci to kamar haka ne a lokacin suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izgilanci cewa ya ce wai zai ci Sham to shine suke cewa hayhata kai wannan ba zai yi ba suna kyan tsariya suna cewa kai wannan dai ba zai yi ba, wannan dai ya shafi fadi yake yi. To asa da ya faɗi wannan magana, saboda haka magana ce da yawa suka faɗa, ba wannan magana da bakkaranta ne kaɗai ba. To Ibn Taymiyya yana cewa a farkon al'amari suna da imani, sai dai imani ne mai rauni. To amma sai suka aikata wannan haramcin, wannan haramun din da suka faɗa na bakin su, suka ce manzo Allah kaza ne da shi da sahabbansa, saboda sai suka zama kafirai. A nan kaga manzo Allah bai ba su uzuri ba, Allah bai ba su uzuri ba da jahilci. Ko kuma abin da muka saba muka sani shine wato ilimi yana da shi Allah ya ilaha illallah. Duk abin da mutum zai yi to yana buƙatar ya fahimci cewa ya fahimci implication din abin ko bai fahimta ba. To wannan Ibn Taymiyya wani ilimi ne yake cewa wato ba wato ko sun san cewa kafirci ne ko ba san kafirci bane in suka faɗa manzo Allah makamancin wannan irin wannan maganar. Akwai magana da inda ka faɗa wa manzo Allah ka san cewa wannan kafirci ne ko ba kafirci ba, to wannan mutum ya fita musulunci. Shi ne abin da Ibn Taymiyya yake magana. To wane irin ilimi ana Ibn Taymiyya yake magana? Ilimin sanin wato cewa manzo Allah shi an aiko ne aikakke daga Allah ta'ala, ko ko ilimin sanin cewa wannan abin tuhuma ne ga manzon Allah, wato wulakanci ne ga manzon Allah? Dan ilimin guda biyu ne. Ilimin sanin cewa manzo Allah shi aikakke ne an aiko shi daga Allah ta'ala, wannan daban, wannan shi sharadi ne. Dole sai mutum ya an gaya mishi cewa Muhammadu Rasulullah ya fahimci cewa wannan abin da ya faɗa. Ko ko yana magana cewa ya faɗi maganar amma baya tsammanin cewa wannan magana za ta kai shi kafirci. Wannan magana ta biyu ita ce Ibn Taymiyya ke magana. Wannan magana ta biyu shi ita ce Ibn Taymiyya ke magana. Shi za malamai a nan suke magana cewa kafircin ma ilimi ne. Akwai kafirci na i'rab, akwai kafirci na mu'araba. Al-i'rab shi ne wato kaman kafircin da kafirai ke yi. Al-i'rab shi ne a tarku, kawai mutum ya bari abinda duk musulunci ya zo da shi, shi ba zai karɓa ba. Wannan shi ne al-i'rab, bujirewa, bari. Shi kuma mu'araba shi ne yin fito na fito, kafirci na fito na fito, yin wato mujadala da cewa imani nake ba zan yi ba, ko kuma na kwance imanin. Wannan shi ne mu'araba. To a nan kafircin da suka yi kafirci na mu'araba ba i'rab ba, ai farko sun ce sun karɓa, saboda ba bari suka yi ba. Wannan abinda suka yi shi ne mu'araba, wanda kishe shi ne muwafaka. Muwafaka shi ne dacewa da shari'ar manzo Allah. Mu'araba kuma kawai mu fito mu ce kawai mu yi daga yanzu ba ruwa mu da shari'ar manzo Allah, a yanzu shari'a ce ta zalunci ko kaza ko kaza ko kaza, irin magana makamancin wannan da wasu za ka samu suna faɗa. To shi ne za mu dawo maganar mu a nan. Malamai suka ce to a nan duk wanda ya yi izgilanci da wani abu na shari'a to ya fita musulunci ciki da bainsa. Duk wanda ya yi izgilanci da Allah, ya yi izgilanci da wato lamarin ayoyin Allah ta'ala, ko izgilanci da lamarin manzon Allah, to wato ya fita musulunci ciki da bai. Muka yi magana ne magana cewa abinda malamai anan suke magana ya fita musulunci ciki da bai shine wato in ya zama da yana mutlak, in yana cewa shi mai san cewa wannan abu zai kashe kafirci ba, to wannan ba zai amfana da shi ba. Yayi ne da sani ko ba da sani ba, yayi ne da wargi ko da wasa ko kuma ba da wasa ba, a fahimci maganar? Ba wai dan yana yi abu zai cewa shi mutala bai san cewa shi an aiko shi ba, akwai bambanci ba. Bari mu kawo misalai, amma bari mu faɗi abin da shi su sai jami'a suka faɗa, daga baya sai mu ƙara yin bayani kan wannan. Duk wani wanda ya yi izgilanci gami da Ubangiji ko ayoyinsa ko manzon Allah, da yawa daga cikin malamai sun ɗauko sun yi naƙalin ijma'i akan cewa wannan ya fita musulunci ciki da bai ɗinsa, ciki da bai. Wannan za ka samu a maganar Ibn al-Arabi daga cikin malaman Malikiya, za ka samu daga cikin maganar su Ibn an-Nawawi har zuwa kan su Az-Zarkashi, su Ibn Taymiyya, duk sun yi wannan magana. Ibn Taymiyya a cikin fatawarsa yana cewa al-istihza'u billahi wa ayatihi wa rasulihi kufr. Yin izgilanci da Allah da ayoyinsa da manzon Allah wannan kafirci ne. Yakfuru bihi sa'ibuhu ba'da imanihi. Duk wanda yayi izgilanci da waɗannan abubuwa guda uku, to wanda yayi fita musulunci bayan imaninsa. Wannan ya faɗa cikin fatawa madaraji na 7273. A cikin Salil Masul ala shatim ar-rasul, wannan littafi bakan dabe wanda mu musawar littafi da aka yi dan ba mu zala kariya ba akan wajen wato wanda suka zage shi, babu littafi da aka rubuta irin littafin Ibn Taymiyya wannan, kuma ya rubuta ya shiga 32 ko wani abu makamancin haka, ya daga cikin farko kawai littafai da ya rubuta. Amma kuma har yanzu a duniyar musulunci malamai da yawa suna cewa babu littafi kaman wannan, da haka matasa sai a tashi ba zama ake ana ci ana kwanciya ana chatin ana kalle-kalle ba. Ibn Taymiyyah yake cewa in saballaha aw sabba rasulahu, in ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah, kafara zahiran wa batinan, to wannan ya zama kafiri a ciki da bai dinsa. Sawa'un kana sabu ya'taqidu anna dhalika muharramun, sawa'un yana jin cewa a ransa, ya san cewa a ransa wannan abin haramun ne, aw kana musahilan, ko kuma ya san cewa, ko kuma yana halatta ma kanshi wannan zagin ne ma, ya ce shi yanzu kawai zagin Allah ba haramun ne a wajensa ba. Aw kana lahu zahiran an i'tiqadi, ko ma yana cewa shi wannan wari yake yi ba sai yake yi idan ya fita musulunci, mutaka ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah. To yanzu za mu dawo maganar da muke yi cewa anan Ibn Taymiyyah yana magana, kaga Ubangiji bai musu uzuri da jahilci ba, ko da suka ma Allah ta'ala izgilanci, da suka manzo Allah izgilanci, Allah ta'ala sai bai musu uzuri da jahilci ba. To wani irin wato jahilci ne anan ba yin uzuri da shi, wani irin jahilci ne kuma ake yin uzuri da shi? Duk wani wanda ya zo ya faɗi wata magana wacce take kai tsaye wannan wulakanta Allah ta'ala ne, to malamai da yawa suna cewa mutukar yayi ne domin ya kudurce laifi a cikin zuciyarsa, jarima ce, tsaba yake ji kawai ya faɗa, wato ko da wasa yake yi amma dai yayi ne don yayi laifi. To wannan shi kafiri ne, ko da ya ce da wasa yake ko ba da wasa yake ba. Misali mutum kawai haka ya zo kamar da na faɗa, misali izginanci ma Allah ta'ala shi ne kamar ya zo yana tuhumar hikimar da ya sa Allah ta'ala ya halicci mutane, ko hikimar da ya sa ya halicci wasu dabbobi, shi yana ganin kawai babu wani hikima, kawai an ji an yi asaran kawai halitta. Ya faɗin ma Ubangiji wannan, to kaga ya ce Ubangiji ba hakimu ba ne, ba mai hikima ba ne, yana danganta mashi rashin hikima. To wannan zagin Ubangiji ya yi, izginanci yake ma Ubangiji, wannan fita ne daga musulunci, mutuƙar ya san abin da yake faɗa. Ba yi da bambanci da wanda ya zo ya ce matarsa ya sake ta saki uku, kuma tsakanin shi da ita babu sauran aure, babu sauran zama, ya zo ya daga baya ce wasa yake yi, ba wani wasa, ya yi daidai abin da ya faɗa, daidai ne sai an lazumta mashi. Amma ba ana magana wai rashin sanin wato in ya rafka na ba, ba ana magana wai anan in ya rafka na ba. Saboda akwai bambanci tsakanin mutum ya zama bai sani ba ta fuskar rafka na. Misali ya riga ya saba ya tashi ne a garin Arna. A garin Arna sai ya zama sun maida daga cewa al-aymanul mughallabat a wajensu, wato wani abin da ake karfafa zance kamar abin da muke cewa wallahi tallahi. Su sai maka samu a ƙasar Arna, su suna cewa ai matsalaci ne kamar wannan annabi da aka aiko Makureshi. Misali kaga ne wannan zagi ne, zagi ne wannan. To sai ya tashi a wajensu, su a wajen Arna shi. To da ya tashi sai ya musulunta. To amma da ya tashi zai magana kawai sai ya ɗauko wancan maganar sai ya faɗa. Kaga wannan ai an tabbaci ya ce shi ba ya faɗa da niyya ba. To wannan shi ne amfanin bambancewa, in ya faɗa ne ba saboda jarima ba. Da mu Ubangiji aya cewa inna afa an qa'ifatin minkum mu'adhibu qa'ifa da annahum kanu mujrimin. Idan in za mu yi ma wasu afuwa, wanda ke nuna cewa kaga ashe an ma wasu afuwa, amma wasu abubuwa da Ubangiji ya faɗi cewa wasu daga cikin ya musu abubuwa, ko dai dan su sharaɗin su bai kai su kafuta ba, ko kuma daga baya sun tuba. Ce in wato inna fa an qa'ifatin minkum, idan wato muka yi ma wasu daga cikin ku abubuwa, mu'adhibu qa'ifa, to lalle wallahi sai mun ma wasu abubuwa, sai mun ma wasu azaba, da annabi mukano mujrimi, sai Ubangiji ya faɗi dalili, saboda sun kasance suna da laifi, masu laifi ne su. Kaga a nan sai Ubangiji ya karɓi laifin wasu daga ciki saboda ko dai saboda ƙarfin zuciyarsu, ko kuma saboda su abinda suka yi kawai sun yi bita da zai nema waɗannan munafukan, ba shi ne a cikin zuciyarsu ba. Kana iya samu wani lokaci mutum ya faɗi wata magana wanda za ka ga ba shi ne a zuciyarsa ba, shi ne ma san ya faɗa ba, amma saboda ya tashi watakila a biyan da ake irin wannan maganganu, shi ne wanda da baku misali, kamar ya tashi ne a inda misali su suka zama rantsuwa za su yi ma, ko za su ƙarfafa zance ma, suna ƙarfafa zance da kaita manzon Allah. To da ya musulunta kuma gabanin ya saba kawai sai zama shi ma da ta tashi zai rantsuwa, ko sai da irin wannan rantsuwan da suke yi. Ta yi kaga wannan ba za ku yi mishi hukunci kai tsaye ba, saboda shi ba ya yi ne dan jarima ba. Amma da wanda zai zo ya yi shi dan jarima, to wannan shi wannan wato shi ne hukuncinsa daban, ya yi ne dan da wargi ko ba da wargi ba, wannan ya fita musulunci. Sai in ya dawo, sai ya dawo, lallai sai ya dawo a wajen malamai. Ya hukuncin aikin hajjinsa da waye da waye da ya yi. To wannan insha Allah wataƙila in akwai lokaci ma ta tattauna wannan a nan gaba. Allah ta amfanci yanayin bambancin guda biyu. Bari in ƙara kawo misali don wani lokaci in ba akan wannan, akwai in kuka shiga cikin da ke tafai za ku ga ba sa kawo ba sa bambancewa sosai. to misali mun sani ba ko yana da kyau yanzu yara za mu ga wani lokaci akwai daga cikin siyasa wanda zaka ga za mu ga yanzu yara wanda sunansa yana dan kama da zuwa aje ai bayan gida to sai yara suka kace dai yayin da za su yi bayan gida sai su dauko wannan suna wannan bawan Allah to kaga dai su yaro ba mu ruwan shi bai ma san waye wannan mutum ba sai ya faɗi wannan suna wannan mutum kuma dan siyasa ne amma dai kaga kai ba bai dace ka faɗa ba in kace ka faɗa kuma ka san me kake faɗa dan ka mishi izgilanci kawai to wannan ya halatta a kawo mutum a daure shi saboda yayi da wargi ko da wasa ko guda kace a inda ka faɗa mishi wannan maganar sai a saka yaka yana da dama ya je kai ka kuto to amma misali kawai wani wanda ya saba da yara na faɗi kawai wasu waƙe waƙe suke yi kawai yana kina je kashi ko na bai dinka faɗa wasu nan wani mutumi to kaga wanzu wannan wanda yaro da shi bai sani ba baya ya dan jarima ba haka misali wanda aka samu kawai misali wanda suke biye ma waƙoƙin yara kawai mata kawai suka dinga mai su ma wannan waƙen to su wannan kaga ba su yi dan jarima ba wannan shine bambancin wanda ya yi ba dan jarima ba ba dan laifi ba ko kuma wanda kawai za a samu shi dan siyasa ba bai mishi ba a siyasa da ba akwai wani takun saka tsakanin shi da shi sai ya dinga zuwa kawai da yazar ya je zai je ba gida sai ya dauko sunan wannan siyasa sai ya ce kawai shi zai kira sunan wannan kaga wannan izgilanci yake masa yanzu kaga wulakanci yake masa kuma to wannan yana da ba yanzu da zai ji shi sai ya je su shari'a sai a saka ya shi ma dan a mishi ladabi Allah sai an bamci abin guda biyu yawwa saboda haka duk wani wanda yake ya faɗi wani abin da ke izgilanci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jarima ce a zuciyarsa yasa ya faɗa to yanzu wannan ya fita musulunci yayi ne da wayi ko da gaske amma idan ya zama ba jarima bace irin gafla ne wanda kana ce yasa ya faɗa ko kuma bai sani ba ko wanda cikin dalilai wanda ana iya karɓa to wannan al'amhar wannan baya cikin abin da yake za a mishi hukunci akan cewa ya fita musulunci ba kamar yadda wasu suke sakin maganar baki da ba magana ce take bukatar tafsiri ana ubangiji dake cewa inna fa an fa'ifatin minkum mu'adhibu ta'ifa ai ubangiji sai gashi wannan abin kaga yace la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ai yace sun kafirta amma kuma take zai musu abuwa wanda ke yana cewa ko dai musu kafirta ba ko kuma ko da su kafirta amma kuma sun zo sun tuba ubangiji amma sai ya karbi tuba su saboda ya san cewa su bi ta da zai suka yi rakana ce sai suka yi wannan aikin daga cikin wannan malamai ke kawowa ubangiji ya karbi tuban su akwai sahabi wanda a lokacin farko da abin sa ya zama ina tare da waɗannan munafikan amma shi galibi ba wai yana da wani tsauri ne akan munafincin ba kawai dai tsabara kana ne da kuma kokarin ka a takura ba irin ila wata ila abokai irin abokan mu ne su suke wanda laifin dai naka mun ba za mu saka musu ba kusan ko idan akwai wannan zaka shi wani ba wai tsabar adawa ce mai wani tsanani tsakanin shi da wani ba to amma tunda dai an samu dai duk mutanen abokansa duk adawa suke shi ba sai ya tashi daga adawa to shi wannan sahabi a farko al'amarin sa sunansa makhshi ibn humayr to shi ma yana daga cikin wanda ake ta faɗa wannan maganganun a gaban su shi ma sai ya dinga dana tare daga maimaitawa manzo Allah kuma ya zo ya faɗa cewa wannan abin kafirci ne Allah ta'ala ya saka masa a wannan aya to amma shi ne ya zo wajen manzo Allah da shi da ire-iren sa suka zo sai ubangiji ya faɗa cewa inna afu an tindiku eh za mu yi afuwa ga wasu daga cikin su wanda ke cewa su kafirci su bai kai waɗannan ba su suna faɗa wa dakila an gaflatin ne wa adam ne tamamil idrak su ba su fahimci kawai suna faɗa idan bi ta da zai sai ubangiji ya karɓi abubuwan su kuma a lokacin ubangiji ya karɓi abubuwan shi manzo Allah ya karɓi abubuwan shi har ma je wurin manzo Allah ya ce to a canza mishi suna aka canza mishi suna zuwa ga suna Abdulrahman kuma ya roƙi ubangiji ina tsammanin haka yake ya roƙa ya shahada aka ce yayi shahada a lokacin yakin Yamama lokacin yakin da ake da Musailama bin Kazzab akwai kitabu Tawabin na Ibn Qudama al-Maqdisi za ga ya kawo labarin sa sahabi ne da can ya faro a farko al'amarin sa da dan munafunci haka amma daga baya kuma salahu halin sa ya gyaru kuma daga baya wato ya zama ya mutu sahabi Allah ta'ala ya yarda shi to kaga anan ubangiji ya karbi tuban sa wanda ke yana cewa ba daidai yake da shi wannan wanda yake ta yaya ta wannan maganar ba wanda ke cewa ya kaji yana cewa wai za a bude mishi garin basara garin sha afwan busra na sha wannan ba zai yi ba sai dariya kyakkyata dariya kaga ba daidai yake ba da wancan ba sanaka ana iya samun ga wani izgilanci ne ya zo da shi ko zagin manzon Allah ne haka yake amma sai aka samu a ciki kuma wani yana faɗa ne da tsaban wato rakana shi ma fahimci cewa ba za Allah ma da shi ake ba kawai yadda mai ta wannan maganar to in aka samu wannan karina din to wannan watakila ya zama a wajen alkali ana iya masa wato wato uzuri. Amma idan ya zama wato ya faɗa ne da tsabar jarima lokacin yanzu, in ya zama wato ya faɗa ne saboda tsabar laifi, tsabar wato kinshe laifi saboda ya yi izgilanci ma manzon Allah ɗin bayan san cewa manzon Allah shi adabin Allah ne, to yanzu ko da ya ce wasa yake yi, to wannan shi ne a wajen malamai suke cewa da ya kafirta da gaske ne ko da wasa ne, wannan ya kafirta. A waɗannan abubuwa guda uku malamai suka ce musamman su waɗannan abubuwa guda uku su ne wato izgilanci baya shiga, wato malamai suka tsawarar magana a kansu, izgilanci ma Allah da izgilanci ma ayoyinsa da izgilanci ma wato shi manzon Allah. Me yasa suka kawo waɗannan abubuwa guda uku suka ce to ai yayin da ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, daga cikin sharaɗinka na wannan kalma ɗin akwai girmama ubangiji, ba akwai girmama ubangiji ba, ai da kake ba za ka bauta ba kowa ba sai Allah, kuma Allah kuma shi ne za ka bi shari'ansa, kana ka haɗa shi takobin girmamawa ne da wato kambamawa da kuma bi sannu a abinda Allah ta'ala ba za su sakawa maka. To yayin da kuma ka san manzon Allah manzon Allah ne, ka san Allah shi ne ake bauta ma shi ɗaya, sai kuma ka faɗi wata magana mara kyau a kansu, to ka faɗa ne kana ta haƙiri wulaƙantarwa da ƙasƙantarwa da kuma nuna su ba su kai su gaya maka magana ka ji ba. To wannan ta'azimin da ta yi shiga zuciyarka shi ne ka sarar yadda ka ɗauko ƙasƙanci ka sa a zuciyarka. Shi ne malamai suka ce to wannan ka sani ko ba ka sani mutum ya fita musulunci, an fahimci bambancin. Kuma shi yasa a nan malamai suka faɗa cewa a yin magana a waɗannan abubuwa guda uku sa da bambanci akan sauran abubuwa, muna ta magana akan sauran abubuwa kamar magana akan sahabbai misali, ko magana kan Aisha, ko magana kan Abubakar, akwai magana sosai da malamai. Kar mutum ya tsammana zai iya faɗan wasu maganganu haka ya ce duk kafirai ne, ko ya ce Aisha kawai duk wata mazinaciya ce. To ba wai ta fuskan cewa ka ce ba Aisha mazinaciya a nan matsalar take ba, matsalar tana ga ƙareta Qur'ani ne, Qur'ani shi ya ce ita ba mazinaciya ba ce, kai ka ce mazinaciya ce, wato ya kore kai ka tabbatar, to zuwa kake ƙaretawa, to a nan ne matsala za ta zo kuma. Amma ba ta fuskan wato kawai saboda ita Aisha ce ba, wannan akwai magana ta malamai kan wannan. A insha Allah ta'ala saboda yanayin lokaci ina ganin babu lafi, sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala, idan muka zo sai mu dasa akan wannan gaba, sannan kuma idan muka zo za mu magana akan babu na shari'a, ma'auni na shari'a wajen al-istihza ko as-sabb as-sarih da kuma as-sabb al-kinai, me zagi da ba karara ba, menene ya zamu mu'amala da kafirin da ba ta rayuwa ba muna rayuwa da shi ne ba, can garin su ne, can garin arna sai dai idan kundo manzo Allah zagi a ya zamu da shi wanda zagi manzo Allah kawai daga nesa, ya zamu da kafir mu'amala da kafirin da yazo ya zagi manzo Allah yana rayuwa a cikin mu da tsaban neman fada, ya kuma zamu yayin da koda a cikin namu ne amma kuma mu a lokacin ba dole musulunci ne ke daulawa ba, ya zama canjar su ake mulki, canjar su ake irin wannan gari da irin wannan kasa yanzu muke ciki a Najeriya, sannan kuma ya zamu yi wajen wato wanda ya je ya ɗauki doka a hannunsa ya je ya kashe wanda ya zagi manzon Allah, zagin shi ake yi, wulaƙanta shi ake yi, ko cewa ake ya rashin hankali, ko kuma yi hukuncin doka akan dokar musulunci a kansa, kamar yadda muka sani waɗannan dokoki da suke hannun shi wato alƙali. Ko da ka ji suna faɗa wasu maganganu kan ma'aiki, al-aswab abinda ya fi daidai maganan malamai shi ne wato a bari shari'a ta yi hukuncinta. Amfanin wannan saboda ana kare dina na mutane ne, yanzu da za a zo a ce duk wanda ya zagi manzon Allah a bi shi a kashe, kawai wai dokan kenan, kamar da naji ina sanin juma'a, kawai naji wani mai hudu mai yana faɗa yana cewa shi ka'ida aka zagi manzon Allah ba a jira sai an tsaya ana wani bincike, ba a tsayawa sai an je shagin ofis, ba a zuwa sai an je wani alƙali, ka'idan kawai shi da ku kama shi ku kashe, haka shari'a musulunci take, haka ya faɗa. Ai dai sai naji jiki na yi na asar kuma, saboda Allah kuma kana limami ka dinga faɗan magana da ba daidai ba, kana ma Allah ƙarya, ka ce wai ka'idan kenan a je a kashe, haka ku na'am dan jiba wannan sa kuɗi wannan wata magana ce daban, yanzu ina magana ma malami ya hawo bumbari kawai ce wai shi dokan kenan. Ai yanzu misali in kai magana cewa misali ma iya jin haushi, wannan kaga wata magana ce daban, amma yanzu ka ce wannan kike dokar Allah kuma ai da ka shiga hurumin Ubangiji kuma ka ce hukuncin Allah ne wai aje wanda ya zaji annabi kawai aje kawai ba sai an zo ran tsayi ba a kawo shi a kashe shi wannan ka ga randa kai ma aka gani dan gudu Jesus ne ai ba wani abu ba kai ma randa aka zo ka faɗo kan maganar da baba zagin bane sai ace zagi ne a saba ka taya kaga sai aje ayi buci sai aga yace inna lillahi ba zagi ba yayi ba ba ai haka sakwata ba kaga ba ku irin wannan sakin doka irin wannan ba mu abin da yake a musulunci duk dokan da yake za a daura wani individuals ba sa yi daidai kuma mutane ba sa yi daidai kuma mutane ba sa yi sai dai hukuma ta yi in ta yi tsakanin ta da Allah in ba ta yi ba tsakanin ta da Allah sai dai akwai inda malamai ke magana cewa to idan wani ya je yayi ya shiga gaban alƙali fa ko ya je ya shiga gaban liman ya za a yi da shi to wannan shine kuma wata magana da ban ita kuma zali kawai haka lokacin Charlie Hebdo wannan yara daga a France ne ko kusan bayan an gama rigimar karkatawar na Denmark to bayan wani lokaci sai gashi aka sami wasu kuma sun ƙara yin makamacin wannan to shi kuma su kuma yaran nan matasa kullum aka kama za a zaji Allah a zaji annabi a gabansu a wulaƙanta su ba wasu yara ne ba wanda suka yi addini ba kawai su abin ya ishe su ne haka ake mai turai yara da matasa yan secondary school an nuna wulaƙanta suke nan kan addini wani ma za a ga duk ba wani sallan ma suke ba ba su ma iya sallan ba ko sallah ba ta yi wasu su amma duk da haka za a kama su a ce kai waye ai shi da bisan da dinsa musulmai ne a wannan ai da ni ko kakarinsa da musulmai ne sai abu da kada shi ai waye yanzu zan nuna shi sun iri yara Allah sai ya fara baci suka fara cewa ta bari mu musuncin mu gaskiya to kawai kuma suna zuwa da sawaran aka suna zuwa ina suna ganin su ga masu wannan zare-zare suna gani shi kenan yara suka dauki bindiga suka hadin su to kaga suna cewa wai waya koya musu wai ko wani ne ya mai da su terrorist sai da aka yi aka binci a gaba waɗannan yaran ba su ba su da alaƙa ba da ba middle east ko kuma wani waje na musulunci sosai suna da alaƙa da inda turawan suke da yaran su ne ɓaci ɗansu ne ɓaci kawai to wanda ya yi wannan mu a gidan musulunci ne kashe shi za a yi ko ba kashe shi za a yi ba wannan shi ma magana ce ta malamai akwai magana hadisi ne tabbata hadisi da isnadi hasan hadisin Abdullahi dan Abbas da yake bada labarin wani makaho matarsa tana zagin manzon Allah yayi haƙuri ta sai sami wato makami ya halaka ta manzon Allah kuma sai ya barkar da jininta wannan hadisi ne mai isnadin sa hasan kuma Sha'ib ya rubuto shi daga Ali bin Abi Talib saboda haka hadisi ne da tabbatacce to wannan waji'atu ayn wasu na cewa waji'atu ayn ne ina mafhuma da mu wasu na ganin wannan waji'atu ayn ne ina mafhuma da mu da ba wajen usul ba bai tabbata ba to in ma haka ne da ai shirye mijinta ne mijinta kuma yana ta cewa akan ta to amma dai mai da dama kuma ya da kiranta to wannan ya malamai suke fahimtar shi insha Allah ta'ala duk wanda ya daga cikin abin da in muka zo za mu tattauna Allah ta'ala ya ba mu dama abin da muka tada Allah ya ba mu lada abin da muka yi kusa Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ranan asabar ina sarin insha Allah za mu karatu sai dai wasu abubuwa da suke dan neman su dan taso sun taso zan yi bayani insha Allah a yaguri Allah ya da an zo iyakan Allah ya da insha Allah